Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro kika toh kawai ba. Ku zama ha tambaya ni ke da. Ku zama ha tambaya ni ke da.
Tafiya inda za a tambayi matsakaiciyar matar iyali a Najeriya za ta ce ba ta ga tasirinsa ba, ba ta ga amfaninsa ba, kuma ba za ta so a ci gaba da yi ba, saboda ba ta san dan me ake yi ba, me za a samo mata, kuma an samo mata zai zo hannunta zai rage mata radadin rayuwa.
Wannan sha'anin Najeriya din nan yana neman kowa ya haƙura, sai an tabbatar da wannan daga gwamnatin tarayya.
National Assembly sai ta tace cewa ta yi doka, sai ta ga tawai dokar da National Assembly take yi wai tana amfani kwa kasan nan.
Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Jerry Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan janye yajin aikin da kungiyar kwadago ta Najeriya ta yi da nufin neman gwamnati ta biya ma'aikata albashi mai tsoka bisa la'akari da tsadar rayuwa da ake fuskanta a kasar, shirin domin iyali ya haɗa kan masu ruwa da tsaki domin nazarin tasirin yajin aikin ga rayuwar iyali ta yau da kullum, da kuma yadda masu ruwa da tsaki ke gani kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu. Bakin da muka gayyata da suka haɗa da Comrade Ibrahim Mahmud, tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa, da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ngogo, da kuma uwar gida kuma ƴar fafutuka barista Amina Umar, sun bayyana hanyar da suke gani za a iya samun maslaha. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari.
Barista Amina,
no.
Kin ce mana kun faga labarai ta aini, ta haka ba ku san ma inda aka sa gaba ba. To yanzu da ƴan kwadagon nan za su zo su cincibe ku, ko kuma ita kanta gwamnati za su cincibe ku, ko matan cikin gida da ma wanda suke fitowa ɗin, amma suna da nauyin kula da iyali. Me za ku faɗa ni don a samu mafita?
To, kafin na baka amsa, yanzu nan daga kotu na taho, kotun Shahuci ta cikin gari, na je ina da shari'a jiya saboda yajin aiki ba a yi ba. To yau an dawo, dole na koma na ɗauki sabuwar rana. Abin da ya ja hankalina, kuma na kalli kaina ba a matsayin lauya ba, na kalli kaina a matsayin mata. Allah shi ne shaida, wata mata ta zo cewar ita jiya ne kes ɗin ta, gashi yau ba a yi ba. Sai alƙali aka ce iya ranar da za a iya ba ta sai nan da sati biyu. Sai ta yi tagumi. Na ce baiwa Allah, ki gode wa Allah kin samu sati biyu. Ta ce man barista, shari'a ce ta ciyar da yara. Na rasa yanda zan ba ƴaƴana ci da sha da sutura da muhalli da oman wanki. Na kawo ƙara, ina tunanin yau zan samu. Gashi an yi yajin aiki ban samu ba, yanzu gashi kuma an ƙara min wani sati biyu akan hidimar iyalina. Ya zan yi sati biyun nan? Sai ce mata, to ki haƙuri. Ni a nan magani nake, ma'aikacin kotun yake gaya mata, ya ce ki gode wa Allah ma da kika samu sati biyu, saboda cunkoson da kotunan mu suke da shi. To abin da ya zo raina shi ne, ita sati biyun nan ciki ya san haƙuri, ciki ya san yajin aiki, ciki ya san bai sani ba, ciki ya san kana jin datti a jikinka, kana buƙatar kai wanka babu ruwa. So ni abin da nake gani, mu dai gaskiya matsakaiciyar mata ne iyali, inda za a tambaye ta za ta ce ba ta goyon baya a dawo a ɗora a kan inda aka tsaya, saboda mu a wannan iya kwana ɗaya da rabin zuwa biyun da aka yi matar gida ba ta gane fanni ake ba. Ina iyakaci abin da zan iya cewa ƙungiyar kwadago idan za ta yi irin wannan abubuwa na yajin aikin da aka san iyali za su shiga wani abu, kamata a ce akwai faɗakarwa, wato awareness. Su gane cewar yajin aikin nan, ko kuma in ce mu gane cewa yajin aikin nan dan mu za a yi, kuma idan an yi yajin aikin za mu samu kyautatuwar rayuwar iyali, kuma idan an yi mu ga kyautatuwar rayuwar iyalin. To abin da ya sa na ce maka, matsakaiciyar mace a Najeriya ba ta gane ba, an yi yajin aikin nan ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku, mu ba mu ga wani tasiri, ba mu ga wani cigaba da muka samu a harkar tafiyar da iyalinmu ba. Ga dai wannan, Allah shi ne shaida ta yau matan nan abin da take, kuma sati biyun nan ba ta da yanda za ta yi.
Akwai wasu suna cewa kamar yanzu Malam Sha'ibu Ngogo ya ce ai ya kamata ma yanzu ai magana ne cewa a dawo da subsidy, domin shi ya fara wargaza al'amura. Ku a mataki na jagoran iyali a cikin gida, kuke ganin wannan ra'ayi misali
to aisha na ga maka tun farkon budewa nace mu fa da mamma masu tafikar da iyali muna cikin wani tashin hankali yanzu na mijinki a gida in ya shigo gida gaban ka faduwa yake tsoro kake ji ka tambaye shi abu kaza ya kare ko babu abu kaza sai kuma aka zo aka cewa an kunna banki yau an kunna gidan ruwa an kunna gidan wuta to mu waya zani da yaran nan ya zani da tafiyar da gidan maza a kasar mu fa kwata kwata fa wannan halin da kasar nan take ciki mu za mu ce mu matan cikin gida mun fi kowa karbar gashi a hannun mu duk da dai tare da girmamawa ga maza su suke fita su kawo mana to amma fa ko sun kawo ko ba su kafa su fa suna da damar da za su iya fita su je waje su tafiya amma mu fa da'iman diddin muna tare da iyalin nan yaro idan ya sa maka kuka zafi ya ishe shi yana son a yi ma wanka ka je nemo ruwa babu ana yajin aiki a takaice abin da nake so na ce ma mu da gaskiya mu dai inda za a tambaye matsakaiciyar matar iyali a Najeriya za ta ce bata ga tasirin sa ba bata ga amfanin sa ba kuma ba za ta so a ci gaba dai ba saboda bata san dan me ake yi ba me za a samu mata kuma an samu mata zai zo hannunta zai rage mata radadin rayuwa wannan tambayar shine abin da ba mu da amsar sa shi yasa ba mu ga tasirin abin ba
kuma da bai kike gani ya kamata a yi tunda gashi fa su mata iyayen gidi suna cewa har yanzu kansu a kulle yake
ka ce musu za su yi dariya saboda su dama kullun suna gida dama su a kawo musu ne kuma matayen mu kaɗan ne waɗanda suke yin kasuwanci amma wannan sha'anin Najeriya din nan yana neman kowa ya haƙura sai an tabbatar da wannan daga gwamnatin tarayya wani lokaci kamar yadda ake cewa makawo ba ya ganin ka sai ka taɓa shi su duk abin da suke yi dinnan ba su san kan cewa ƙasar nan tana kuka ba ne kuma tsarin
amma kuma rabantar numfashin ka ba tun lokaci mu shugaba Buhari yake cewa yana jin fa abin da ƴan Najeriya suke ji shi ma kuma Tinubu ƴan watannin baya ya faɗa a ranar independence yace yana ji yana sana kuma
ba ba faɗa suke yi saboda Tinubu baya zuwa ya sai buhun shinkafa baya zuwa ya sai kwanan shinkafa baya zuwa ya sai cefane ba zuwa ya sai gishiri ba zuwa ya sai man fetur duk mu muke wa'annan shi a wajen sa ma cire wannan subsidy din ai baka ji ma yake cewa wai daga zuwan sa ya sa Najeriya ta daina bleeding
wato zubar jinin da
take zubar jinin da take daga zuwan sa ta daina sai ka kasa gane me ya zubar jinin Najeriya din nan wai ita wata abace ta daban ko a jama'ar ta ka zo kana zuwa ka cire subsidy komai ya tashi kowa yana cikin wahala
misali mukaddara an yi yarjejeniya mukaddara ya kai 100 da ake tafasa shi za a ce kulliya ta biya kudin sabulu ga magidanta misali
ba abin da zai canja ba abin da zai canja wallahi zai mace 100,000 150,000 150 ba zai canja komai a wannan tafiya ba saboda ai su waɗanda ya janye subsidy din now sun je sun kafa gwamnatin su sun zo suna yakar gwamnatin kuma daban
kamar ya
to duk policy din da gwamnati ta kawo ko an fara samun sauki ya cikin sa sati daya za ka buwa koma gidan jiya saboda haka ka ga kina akwai wani gungu na wasu mutane da mamma da suke yaƙa gwamnati dole fa sai da ta dawo 700 a kasar nan amma a yau din nan ina jin dala ta kai naira 1300 da wani abu na jin abu sati ta kai 1300 ma to abinda suke tunani sun ce lokacin da ta fara duk jami'an gwamnati sun ce ai sai ta koma ma 400 sai ta koma kaza kaza wannan kenan sannan fetur din su masu gidajen man fetur su ma sun zo abin da suka ga dama suke to kuma gwamnati ta gare ido sai ta tafi policy ne sai ka ga minister kudi ga abin da ya fada NNPC group managing director na NNPC ga abin da ya fada haka ne za ka ta gani independent total matter sai fito ya fada jawabin sa wani special adviser ne shugaban kasa sai ka ji ya fito ya fito wata magana ta daban National Assembly sai ta cewa ta yi doka sai ta ga to wai dokar da National Assembly take yi wai tana amfani ko a kasar nan
to yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu zaburki nan ganin mun yi doguwar hira dangane da wannan batu za mu ƙara gutsuro wani bangaren hirar kafin mu jingine batun mu koma kan waɗansu batutuwa da suka sha kan al'umma muna godiya ta musamman ga bakin namu comrade Ibrahim Mahmud tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan jinya na ƙasa da magidanci Malam Yahaya Shu'aibu Ungugu da kuma uwar gida kuma ƴar gwagwarmaya Barista Amina Umar sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su dukka alheri ke muku fata alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke